لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة ناري هكرا دبو ديادة دليو هدو دا أربعين دبيو واندي زو دي دي دشا بير قوة هدو أي جريغوريان كالندا دبو بيو دا أشرين دا ديا dan ci gaba da darasinmu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin Alhaji Abubakar Yaya Arabi wanda aka fi sani da masallacin Miyetti anan anguwar Bolari a kuma nan cikin fadar jihar Gombe idan ba a manta ba jiya mun shiga sabuwar sura wato suratul Maida mun karanta aya ta 1 mun samu mun bayyana fassarar ta mun fara karanta aya ta 2 ba mu kare fassarar ta ba lokaci ya kure dan haka al-ramma zai sake maimaito mana zuwa ƙarshen ja insha Allah na'am
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب
الله سبحانه وتعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنكوك إيماني zai mun yi bayani dangane da ma'anar idan Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu me yake nufi da wannan kalma ko me yake nufi da wannan jumla Allah madaukakin sarki ya ce la tuhillu sha'airallah kada ku halattawa kanku keta alfarmar addinin Allah duk abin da ya zama sha'ira ne daga cikin sha'airul islam da kuma sha'airallah to kar ku halattawa kanku keta su waɗannan kuma suna nan da yawa a cikin addinin musulunci Ka'aba sha'air ne daga cikin sha'airul islam ko sha'airullah Qur'ani sha'air ne ko sha'ira ce daga cikin sha'airullah masallaci sha'air ne lufayar ki da kike sakawa sha'air ne min sha'airillah duk wani abun da yake da alaka da addinin Allah kai tsaye to wannan abun wani abu ne daga cikin alamomi da suke nuna girmamar addinin Allah da kuma Allah subhanahu wata'ala dan haka bai halatta musulmi ya keta alfarbar wannan abun ba mahama kana al'amru duk yadda al'amari ya kai ya komo yayi kokari ya bawa wannan abun girman sa ya bawa wannan abun mutuncin sa ya bawa wannan abun kimarsa gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki ya bashi saboda haka Allah ya ja hankalin mu'minai cewa la tuhillu sha'airallah, kar ku yadda ku keta alfarmar wani abu daga cikin abubuwan da suke da alaka da addinin Allah, da suke da alaka da girman Allah, da suke da alaka da turo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wala shahara alharama, kuma sannan bai halatta wa kanku, ku halatta wa kanku keta alfarmar watanni masu alfarma ba. Wanda jiya mun yi bayani akan watanni masu alfarman nan, watanni ne guda hudu, shine Zulqa'ada, Zulhijja, Almuharram, sannan sai kuma Rajab a ainihin wato ware. Waɗannan watanni guda hudu haramun ne mutun ya aikata sabo a cikin su. A dukkanin watanni haramun ne mutun ya aikata sabo, amma saban na ƙara girmama, na ƙara kambama, na ƙara ainihin wato tumbatsa akai matakin azabtar da mutun sama da yin ayyukan sabo a wasu watannin da ba waɗannan ba. Amma dukkanin watannin Allah masu alfarma ne, ba a so a sabawa Allah a cikin su. Amma waɗannan watannin su ne Allah ya ware, ya faɗi girman su da darajar su cewa sun fi shauran. Da haka duk wani abin da zaki aikata, to kar ki kuskure ya same ki a cikin Almuharram, ko ya same ki a cikin Zulqa'ada, ko ya same ki a cikin Zulhijja, ko ya same ki a cikin ainihin wato watan Rajab. Waɗannan su ne watanni masu alfarma. Sanin su da fahimtar su da gane su zai taimakawa musulmi idan ya san yana cikin su, to ba zai yadda ya kuskure wajen sabawa Allah a cikin su ba. Amma rahin sanin su da rahin gane su da rahin fahimtar su, wannan zai sa mutun ya dinga sakewa yana aikata abubuwan da basu dace ba a ciki, kuma yana rugunzuma kansa ko tana rugunzuma kanta cikin azabar Allah subhanahu wata'ala. Da haka Allah ya ce wala shaharal harama. Mun yi bayani jiya, mun kuma kawo wasu ayoyi da suke da alaka da wannan magana, mun ƙara tafsiri da bayani. Sai Allah ya ce walal hadaya, bai halatta kuma gare ku ku keta alfarmar hadaya ba. Idan aka ce alhadiyu, ana nufin dukkanin dabbar da aka ware ta domin yanka hadaya a aikin hajji ko kuma umra. To bai halatta ga musulmi ko kuma ga mawane ne bai ya keta alfarmar wannan dabba, ko ya kama ta, ko ya cutar da ita, ko ya dake ta, ko ya sace ta, ko ya ɗauke ta ya gudu da ita. Duk dabbar da aka ce ta hadaya ce, to ko kai ne shugaban barayin anguwarku bai halatta ka sace ta ba. An gane magana da kyau ku? Ma'ana ita ma wacce ba ta hadayar ba haramun ne ka ɗauka ko ka cutar da ita. To haramcin kuma yana girmama, yana ƙara kambama idan ya zama wacce ka taɓa ko ka sata ko ka ɗauka ɗin wato dabba ce da aka ware ta domin yin hadaya. Ina fata an fahimta. Ita dabbar hadaya ana ware ta ne domin yin aikin hajji nau'i guda biyu, ko dai ya zamanto aikin hajji tamattu'i. Faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi, wanda ya buƙaci zai je ya tamattu'i. Tamattu'i shine mutun ya gudanar da aikin umra a cikin kwanakin hajji. Kwanakin hajji sai ka je sai ka sauke umra. Umra kuma shine mutun ya dauki miƙati tun daga ainihin wato Zulhulaifa. Idan ka dauki miƙati, ka dauki niyya cewa ka dai niyya zaka yi umra, kai alwala, kai wanka, ka sanya ihrami. Idan mace ne ba ta da buƙatar sai ta sanya wani kaya na musamman, ba lalle bane ita an bata dama ta sa duk irin nau'in kaya da take bukata, ta lullube jikinta yadda ya kamata. Namiji ne aka ware nau'in kaya aka ce su zai saka, amma ita mace ba a tilasta mata cewa sai ta saka ba. Kuma duk wannan Allah ya yi waɗannan dokokin ne saboda kare alfarmar mata da mutuncin su, da kuma lullube jikin su, da lullube tsaraicin su. Amma saboda rashin tunani da rashin sanin girman Allah, rahin sanin girman musulunci, wasu mata ba sa ɗaukar kansu a matsayin mutane ne masu daraja. Dukkanin irin darajar da Allah ya basu suna wasa da ita. Kun ga, saboda Allah ya kare alfarmar mace sai ya ce namiji shi zai ɗaura bance. Ka ga mutum tunda bai saba ɗaurawa ba, yana ɗaurawa yana zamewa, akramakallahu. Wallahi malam, kai ka je zaka sha dariya wani abin, kai ta tuntsa da dariya, musamman kuma masu jiki, alarama ka taɓa ni kenan. Musamman mutane masu kiba, ba a saba ɗaura zani ba, ba a saba ɗaura ihrami ba, to an ce ka ɗaura ɗaya a kwankwasonka ka yafa ɗaya kuma a gadon bayanka, to sai ya ga mutum yana tafiya ya zami, ko mutum ya zo ya zauna sai a inna balauna hum kama balauna. An gane maganar da kyau? Sai a samu matsala saboda bai saba ba. to saboda gudun kada irin wannan matsalar ta samu mace wallahi sai Allah yace ita mace an bata dama ta sanya dukkan nau'in tufafin da take bukata ta lullube jikinta ta rufe jikinta amma namiji aka sai ya sanya ainihin wato kwarjalle sannan kuma ya yafa lifafi a gadan bayan shi wannan shine abin da ya tabbata don haka daga an yi niyya an yi alwala an yi wanka an daura ihramin nan sai ayi nafila raka'a biyu ko kuma idan lokacin da kaje masallacin da yake miqatinka domin kowanne miqati akwai masallaci a gurin duk masu miqati akwai masallatai da mamlakatul arabiyatu saudiya ta gina domin daukar harami na ainihin wato aikin hajji ko umra dan haka idan kin je daidai lokacin azhar tayi ko la'asar tayi ko magriba ko isha to shikenan a take kawai daga kin yi wanka kin yi alwala kin zo masallaci sai ki sallan nan ta farilla wacce ta riske ki a gurin to wannan ita ce miki sallah ta daukar niyya in kuma ainihin wato a babu ba lokacin sallah bane to sai ki nafila raka'a biyu to daga nan kin yi nafila ta daukar niyya na cewa zaki aikin hajji ko kuma umra to daga nan shikenan sai ki kama hanya sai tafiya zuwa garin Makka kina tafiya kina labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak kina yi kina fada kina nanatawa har zuwa lokacin da zaki isa ainihin wato makka in kin gaji ki huta in kina jin bacci ki kina isa garin makka idan akwai sukunin zuwa masauki ki sauke jakarki ki kara ainihin wato kinkimtsawa sannan ki wuce kaaba domin yin dawafi na isowa to wannan babu laifi idan ko babu sukuni kawai ki wuce Ka'aba sai ki je ki ainihin wato yi dawafi na kin iso kin kulla aikin ainihin wato umra kina yin dawafi sai ki zarce ainihin wato jikin Safa da Marwa ki sa ayi tsakanin Safa da Marwa kina gamawa sai ki ainihin wato yi nafila a maqamu Ibrahim ma'ana bayan kin gama dawafi kenan kafin ki wuce sa'ai ki nafila tsakanin maqamu Ibrahim da Hajar al-Aswad to daga nan he ki je ki idan mace ne sai ta dan tsige wani abu na gahin ta ba lalle ne sai ta ainihin wato yi aski ba in namiji ne kuma sai ya je ya aski to daga wannan lokacin shikenan kin yi menene kin yi umrarki to idan aikin hajji tamattu'i kika zo yi to a lokacin ya halatta ki je ki cire kayan ki haka idan namiji ne ya cire kayan sa ya je ya aje ya sa kayan cikin gida ya ci gaba da zuwa Ka'aba ana sallah da hi ana karatun alqur'ani ana kaza ana kaza ana kaza ba zai sake daura ihrami ba sai ranan 8 ga wata ranan 8 ga watan Zulhijja to daga nan ne idan ya daura ainihin wato ihramin sa kuma to sai ya niyyar kuma gabatar da aikin hajji sannan kuma sai a tafi ainihin wato abin nan Mina to daga nan sai a je a kwana a Mina daga nan sai ainihin wato abin da ya shafi abin nan hawan Arfa daga nan sai abin nan Muzdalifa daga nan sai Jifa daga nan sai Aski shikenan aikin hajji kuma ya ainihin wato kare to wannan shine sai Allah ya ce faman tamatta'a bil umrati ila al hajji wanda ya dauki niyyar tamattu'i da ainihin wato yin tamattu'i nau'in aiki tamattu'i na ainihin wato aikin hajji da zai hada da tsakanin umra da aikin hajji sai Allah ya ce famastaysara min al hadi to ya yanka abin da ya samu gurgurdan iyawa da ikon sa na ainihin wato hadaya to wannan shi ake kira da al hadi to anan malamai suka ce hadiya ba iyakance maka abin da zaka yanka ba ballanta kamar yadda lahiya ai ba iyakance dabbobi kaza ba in kana da dama kana iya yanka dabbobi guda 1000 a matsayin layyatai saboda haka hadiya ma haka take shi yasa Allah ya ce fa mastaysara abin da ya sawwaka in kana da guda 1 ka yanka tayi in kina da guda 2 kina da halin guda 10 annabi Muhammadu dai sallallahu alaihi wasallama da yazo yanka hadiyar saraquma guda 100 ya yanka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama raquma guda 100 ya yanka to abinda muke so kawai mu je gare shi ba muna magana ne akan aikin hajji ba muna magana ne akan hanin da Allah ya yi dangane da keta alfarmar dabbar hadaya dan haka Allah ya ce walal hadiya bai halatta muku ba ku keta alfarmar dabbar hadaya walal qalaida haka kuma bai halatta gare ku ku keta alfarmar dabbar hadaya ba alhadiyu da alqala'id dukkanin su ana nufin dabbobi ne na hadaya sai dai ita alhadiyu dabba ce da aka ware ta da nufin ai hadaya da ita amma ba a saka mata wata alama ba su kuwa alqala'id dabbobi ne na hadaya amma an musu alama da suke nuna wannan dabbar hadaya ne to a zamanin jahiliya abin da suke shine sukan dauki walin takalmi sai su daurawa ainihin wato dabbar da suka wali da nufin zasu yi hadaya da ita ko kuma su kari wani ganyen bishiya sai a sa zare ko kuma a sa wata igiya sai a daure a jikin wuyan wannan dabba da nufin cewa an ware ta cewa wannan dabba ce ta hadaya wanda za a yanka ta idan an je aikin hajji tamattu'i ko kuma aikin an je aikin hajji qirani dan su biyu ne ake musu hadaya aikin hajji ifradi ba a masa hadaya to shine yace to idan ainihin wato aka ware dabba za a yi hadaya da ita sannan aka sanya mata alama to bai halatta wani ya je mata ta'addanci ko kuma ya je ya keta alfarmar wannan dabbar ba shine walal hadaya walal qala'ida kenan dai sai ya zamanto tsakanin dabbobin hadaya wanda aka kira su alhadiyu da kuma alqala'id bainahuma umumun wa khususun mutlaq tsakanin su akwai abin da ya game su an ce alhadiyu an hada da har alqala'id amma aka ce alqala'id to banda ainihin wato alhadiyu kenan wato sai ya zama wanda aka yi mata alama ita ce alqala'id wanda kuma aka ware ba a yi mata alama ba ita ce ainihin wato alhadiyu shine Allah madaukakin sarki yace walal hadaya bai halatta ku keta alfarmar dabbar hadaya ba walal qala'id ko kuma dabbar da aka ware ta da nufin za a yi hadaya da ita kuma aka sanya mata alama bai halatta ba to menene ya faru Allah ya faɗi wannan magana hadisi ya tabbata kamar yadda al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya kawo da wasu daga cikin manya-manyan malaman tafsiri irin su al-Imam al-Qurtubi kuma hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani mutum balaraban kauye yazo ya same shi ya taso daga kauyen su sai zai shiga Madina gurin manzon Allah to da yazo bayan garin Madina yana tare da tafe da dabbobin shi sai ya daure su a bayan gari ya daure su a bayan gari sai ya shiga Madina sai je ya samu manzon Allah yace ni mutumin kauye ne labarin ka ya cika kunnuwan mu shine nazo domin in ji me kake kira zuwa gare shi yace ina kiran mutane ne zuwa ga su bautawa Allah shi kadai kar su hada shi da wani a cikin bauta ina kiran su zuwa ga sada zumunci ina kiran su zuwa ga sadaka zuwa ga kyauta zuwa ga mutunta iyaye ya dinga lissafa masa abubuwa na musulunci wannan balaraban kauye yace kai lalle ku abinda kake kira zuwa gare shi abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma dukkanin mutumin da ya ji wannan ya kamata ya bi ka kuma ya saurare ka amma ina neman ka bani dama da izini zan je zan tattauna da dangi na da ƴan uwana da mutanen kabiluna wala Allah ba ni kadai ne zan ji na gamsu da kai ba ta iya yiwuwa ɗe bota waga da yawa wanda za su zo su karɓi addinin musulunci shikenan sai manzo Allah ya ce to wannan babu damuwa na baka dama ashe wannan mutum ba haka yake ba abinda yake faɗa a bakinsa ba haka yake a zuciyarsa ba da haka yana dawowa gurin dabbobin shi sai ya samu dabbobin sahabbai da suka ware ina fata an fahimta da nufin za su yi aikin hajji da su na hadaya sai ya hada da nasa da ya taho da su da na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya sai ya kora sai ya gudu da su aka neme shi labari ya zo annabi ya sa aka je a duba shi aka je aka bi sawu aka duba duk ba a same shi ba karshe manzon Allah ya ce ku rabu da shi aka rabu da shi to shine wata rana sahabbai sun shirya za su tafi aikin hajji sun kama hanya sai ga wannan mutumin da shi da tawagarsa da jama'arsa sun koro dabbobi na hadaya su ma za su tafi ɗakin Allah za su je domin sauke aikin hajji domin farko-farkon musulunci lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya buɗe garin Makka yake aikin hajji wato ba a haramtawa sauran mushrikai zuwa su ma su yi aikin hajjin su na shirka ba sai daga baya ne Allah madaukakin sarki ya sauke ayoyi da suke nuna cewa kada a sake barin su su kusanci ɗakin hajji saboda su najasa ne
ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidil haram فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا
الله مدوكين سركي يتي يا ايها الذين امنوا يا كما سو ايماني انما المشركون نجس للي مشركاي نجسا ني دهك فلا يقربوا المسجد الحرام كس ساكي كسنتر مسلاتي داكن الله بعد عامهم هذا بايان wannan shekarar daga wannan shekarar an rufe kada wani ya sake zuwa jikin Ka'aba in ba musulmi bane ba. Dan haka a karan farko ana zuwa musulmi suna zuwa su ma suna zuwa. Kowa yana zuwa yana aikin hajjin sa daidai da yadda addinin sa da abin da ya kudirce ya ainihin wato saka masa. Dan haka waɗannan mutane da shi da su da wannan mutum da suka sace wa sahabban manzon Allah dabbobi sun koro hadaya su ma za su tafi aikin hajjin su. To sai sahabbai suka ga wannan mutum. Sai suka ce ya Rasulullahi ga mutumin da ya ɗebe mana dabbobin mu. Kuma shi ma gahi ya koro dabbobi na hadaya da shi da jama'ar sa za su tafi, dan haka za mu kwace dabbobin su a matsayin dabbobin mu da suka kwace. Sai manzo Allah ya ce a'a, ku rabu da shi. Ina fata an fahimta. Ku rabu da shi kada ku ainihin wato kwace dabbobin sa. Suka ce haba ya Rasulullah. Ai shine fa ya kwace mana dabbobi, shine fa ya ɗebe mana dabbobi, kuma mu bar shi. Yace a'a, ba ya yi nufo ya koro su dai a matsayin dabbobin hadaya ba, ba dabbobi na sayarwa ko na kasuwanci ba. Suka ce haka ne. Ko ba yana nufin zai je ɗakin Allah ya girmama shi ba? Eh, haka ne. Saboda haka ku rabu da shi. Suka ce ba fa musulmi ba ne. Wannan fa irin aikin hajjin da suke fa irin aikin hajji ne na jahiliya. Manzon Allah ya ce ba dai yana ganin girman ɗakin Ka'aba ba? Suka ce yana gari. Yace ku rabu da shi. Har a karo na uku, sannan sahabbai suka ainihin wato dakata. A wata riwaya aka ce a hakan ma basu yadda ba, sanda Allah ya soke wannan aya, ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sha'airallahi wala shahral harama walal hadiya walal qala'ida. Wato kar ku keta alfarmar addinin Allah, kar ku keta alfarmar watanni masu alfarma a cikin musulunci, haka kuma kar ku keta alfarmar hadaya da kuma dabbobin da aka ware su domin yin hadaya a aikin hajji ko umra. To yanzu ku duba ku ga, idan har Allah madaukakin sarki ya hana musulmi su keta alfarmar waɗanda suke ba musulmi ba, to ta ya za a dinga jingina ta'addanci zuwa ga addinin musulunci? Yanzu kun ga waɗannan mutane sun yi wa manzon Allah ta'addanci da shi da sahabbai, sun kwashe musu dabbobi, sannan yanzu gahe sun samu dama domin gasu su ma sun koro hadaya za su tafi, amma Allah madaukakin sarki ya hana a taba su. Wannan duka dan ya nuna maka addinin musulunci ba addini ne da yake son hayaniya da tashin hankali da mutane ba. Amma inda haka ne, to da an samu dukkanin wata dama, mutumin da ya kwashe dabbobin mutane yanzu an ganshi da dabbobi, me ya saura? Kawai sai a kwace a matsayin wanda ya kwata shi ma, ko ba haka bane? Amma Allah ya ce kar ku yadda, tunda dai sun ware dabbobin domin aikin hajji ko umra, to wannan bai halatta a taba musu wannan dabbobin ba. Irin waɗannan dabbobin dabbobin Allah ne, ba a taba su, dan za a je a yanka su ne da ainihin wato sunan Allah. To wannan kuma sai yake nuna mana wato haramcin taba duk kayan da ba naka ba, ko duk kayan da ba naki ba, ko duk abin da bai halatta maka ba, wanda yake na wani mallakar wani, to bai halatta ka taba ba, ko bai halatta ki taba ba. Wannan shine ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sha'airallahi wala shahral harama wala alhadiya wala alqala'id. Sai Ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wala amina albaytal haram, sannan kuma bai halatta gare ku ba ku keta alfarmar mutanen da suka ainihin wato tunkari aikin ɗakin Allah na mai alfarma, mai ainihin wato daraja mai kima. Yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana, suna neman falala daga gurin Ubangijinsu da kuma yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Dan haka bai halatta gare ku ainihin wato keta alfarmar su ba. Wasu malamai suka ce wannan maganar har ilau dai da waɗannan mutanen da suka sace dabbobin sahabbai da su ake. Wasu kuma suka ce a'a, wannan kuma wasu mutane ne wanda lokacin da ainihin wato Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo sulhul Hudaybiya ya nemi zai shiga ainihin wato Ka'aba suka hana shi, to su ne ake nufi sun gamu da su suma za su ainihin wato far musu, tunda sun taba hana manzon Allah shiga ɗakin Ka'aba sai Allah ya hana su, tunda su ma sun nufaci ɗakin Allah ne mai alfarma, dan kar su taba su, kar su ainihin wato yi musu ta'addanci, saboda ana cikin ɓangare na harami, ko kuma ana cikin wata ainihin wato wata wanda bai halatta a yaƙi mutane ko kuma wani abu makamancin haka ba. To wannan shine wala aminal baital harama yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Sai Allah ya ce wa idha halaltum, idan kuka ainihin wato warwaru daga ainihin wato aikin hajjin ku ko kuma aikin umrar ku, fasfadu, to ku je ku ci gaba da yin farautar ku. Wanda jiya idan ba a manta ba, mun yi magana dangane da haramcin yin farauta a bangaren da ya shafi harami ko kuma idan mutun yayi ihrami na ainihin wato aikin haji to sai Allah ya warware wannan magana cewa to idan an cire ihrami ko kuma an gama aikin haji gaba daya to wannan babu laifi idan annahi ainihin wato anyi wato farauta bayan an warware aikin haji ko kuma an cire ihrami na aikin haji ko umra saboda Allah madaukakin sarki kararban da wannan aya ya haramta mana yin farauta a halin ainihin wato aikin haji ko umra alaramma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum
ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum fajaza'un mithlu ma qatala minan نعم يحكم به ذوى عدل منكم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره
Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la taqtulu sayda kar ku kashe farauta wa antum hurum alhalin kuna cikin ihrami ko kuma kuna cikin zagayen haramin makka bai halatta gare ku ba ku kashe farauta Allah yace wa man qatalahu minkum duk wanda ya kashe farauta daga cikin ku a halin yana aikin haji ko yana aikin umra ko yana cikin ihrami haramin makka fajaza'un mithla ma qatala minan na'am to sakamakon sa shine ya bada wani bangare na dabbobi a wayanka a matsayin fidiya sai Allah ya ce ya hukumu bihi dawa adlin minkum ko wanda zai yi wannan kuma hukuncin a samu masu adalci daga cikin ku a samu malamai wanda za su kwatanta idan mai dukiya ne sai a ce to tunda ka kashe barewa a halin farauta to kawo raƙumi biyar tunda yana da kuɗi saboda ai ainihin wato yanka a ainihin wato rabawa miskinai da bayin Allah domin duk waɗannan abubuwan da Allah yake cewa idan an yi kaza ka fara su a ciyar da miskinai in an yi kaza ka fara su a yanka hadaya abinan fidiya in an yi kaza ka fara su a yi kaza duk wannan ba wani abu bane Allah yana yi ne dan ya taimaki waɗanda suke masu rauni daga cikin mu waɗanda ba su da hali waɗanda ba su da walwala a dinga samun yadda su kuma za a dinga ciyar da su ana shayar da su daka idan mai kuɗi ne sai a yanke masa abu mai yawa idan kuma an ga talaka ne to sai a bashi dan abu madaidaici wanda zai ainihin wato yi a matsayin kafara shine yace ya hukumu bihi dawa adlin minkum hadiyan baligal ka'aba ko wanda zai zama hadaya ko fidiya baligal ka'aba wanda za a kai shi zuwa ga ka'aba dan a rabawa bayin Allah ainihin wato wannan ko kuma ya ciyar da miskinai ko kuma kwatan kwacin wannan idan ba shi da halin ciyar da miskinai da ba da dabba a yanka da wani abu to shikenan yayi wasu azumi da malamai za su ware masa dan haka shi yasa Allah duka da ciyar da miskinan da ainihin wato ba da dabbar da yin azumin Allah duk bai faɗi adadin wanda za a yi ba domin an dora wannan a hannun malaman da za su yi mar hukunci wanda za su ce abu kaza zai yi su kuma za su duba gwargwadon ƙarfinsa da ainihin wato wadatarsa sai su dora masa abin da zai iya wannan sai Allah ya ce liyaduqa wa bala amrihi za a dora masa haka ne dan ya dan dani mugunyar abin da ya aikata na kashe ainihin wato farauta a halin ana ainihin wato aikin haji ko umra saboda haka a wannan aya kun ga ainihin wato Allah ya nuna mana haramcin kashe farauta a halin lokacin da mutane suke aikin haji ko kuma umra kuma wani ikon Allah duk abin da Allah ya haramta maka shi sai kuma yazo yana jarrabar ka da shi shi yasa a wani guri sai yace ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu man yakhafuhu bil ghaib wa man menene wato ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-saydi wallahi Allah zai dinga jarrabar ku da wani abu na farauta tanaluhu aydikum wa rimahukum wanda kana cikin aikin haji kawai sai kaga barewa anan sai kaga kaza anan gashi da hannunka ba za ka iya kaiwa ka kama shine tanaluhu aydikum wa rimahukum haka kibiyoyinku da masunku za su iya harbin su ga su ba sa guduwa ba sa tafiya ai kamar mutanen sab abin nan ne sabti ne ma'abota asabar da aka haramta musu su a ranar asabar sai kuma Allah ya jarrabe su da fitowar manya-manyan kifi a ranar asabar Allah ya musu haka ne dan ya ga hin za su yi kiyaye dokar sa ko ba za su yi kiyayewa ba za su yi hakuri da dokar Allah su bita ko ba za su yi ba shine jarrabawa ce ke din nan Allah zai iya jarrabar ki da wani mutum munafiki yayi ta buga miki waya yana so sai yayi zina da ki kuma ki samu dama na cewa fa zaki iya bashi kanki din ba matsala ba wanda zai ganku Allah ya miki haka na janyi jarrabe ki ga zaki mika kanki ko zaki ji tsoron sa haka wani namiji Allah zai iya jarrabar sa da wata mace ta gallabe shi ta ishe shi da kira da neman yadda za a yi wallahi jama'a ko kwana uku bai yi ba wani bawan Allah ya kira ni yace wata mata ne tana zuwa shago sayan kaya gurin shi tana zuwa shago sayan kaya gurin shi to tun suna ciniki hakan nan har ta kai daga karshe ta karbi number sai karbi tata idan tana bukatar wani abin yana shago ta kira shi yazo ta saya wani lokaci ba ta bashi in mijinta ya dawo ta karbi kudi ta bashi yace wallahi haka kawai sai ta kira shi tsakar dare karfe 11 ko karfe 12 na dare mijinta yayi tafiya ko baya na sai ta dinga gaya masa irin halin da take ciki wallahi yanzu gani nan a kwance ne kai akan gado wallahi tallahi yanzu gani nan babu komai a jikina daga ni sai dan pant gani nan daga ni sai kaza tana bashi wasu maganganu da za su daga masa hankali su tar masa da hankali su tar masa da sha'awa to yanzu wannan kuma a ciki har tana bashi labarin ai mai gidan ma baya nan yau kwanan sa kaza a guri kaza kuma ba zai dawo ba sai ranan kaza yanzu wannan idan ba Allah ya ji tsoro ba sai ya rufe shagon ya kama hanya ya je inda take su yi duk abin da za su yi kuma ya dawo cikin shagon sa babu wanda ya sani haka ne ko ba haka ba to shi yasa idan Allah ya so ya jarrabe ka sai ya bude maka wata hanya ta sako ya baka ita karara yadda zaka iya yi ba tare da wata matsala ta same ka ba dan ya gwada tsoron Allah ka hin zaka iya kiyaye dokar Allah ko ba zaka iya kiyayewa ba dukiya ce za ta zo gaban ki ba tare da wata shamaki ba kina iya cinyewa mijinki zai iya baki kuɗi ajiya ya manta da su Allah ya miki haka ne dan ya ga ya zaki kare ko kuma ya baki kuɗin cefa ne over ko ya baki kuɗin kaza over ya ga ya zaki kare wannan kuɗin da ba naki ba ba halal ɗinki ba shin zaki mai da shi ne ko kuma zaki cinye wannan duka yana daga ciki dan haka Allah sai ga yawa masu aikin haji ya ayyuhallazina amanu ya kuma su imani la yabluwanna kuma Allahu bi shay'in min as-saydi Allah zai iya jarrabar ku da wani abu na farauta tanaluhu aydikum wanda hannunku ma suna iya kamawa wa rimahukum haka abkibiyoyinku ababan harbin ku masun ku Allah madaukakin sarki yace li ya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaib Allah yayi muku haka ne dan ya gane masu tsoron sa a boye shin za ku iya kiyaye dokar Allah ko kuma za ku ga tunda kun ga galala bari ku saba wa Allah bari ku aikata abun dan haka subhanahu wa ta'ala yace wa duk wanda yake ta alfarmar Allah yake ta wato dokar Allah wannan yana da wata azaba wacce take mai radadi saboda haka ɗan uwa dole ne mu dinga kiyaye dokokin Allah a halin sirri da kuma a halin bayyane a halin mun ga abun a fili a halin kuma abun muna cikin kunci wannan shi yake nuna alamu na cewa kina da tsoron Allah ko kana da tsoron Allah Allah ya kara mana tsoron shi dan haka ubangiji subhanahu wataala yace wala amina albaytal harama bai halatta gare ku kuke ta alfarmar waɗanda suka nufaci ɗakin Allah mai alfarma ba yabtaguna fadlan min rabbihim suna neman falala ne daga gurin ubangijinsu wa ridwana haka kuma suna neman yardar Allah wa idha halaltum fastadu idan kuka halattu kuka warwaru daga aikin hajjin ku ko umra to shikenan ku yi farautar ku Allah ya ce wala yajrimannakum shan'anu qaumin kada ki da kyamar wasu mutane ya dauke ku an saddukum anil masjidil haram saboda ada sun taba hana ku zuwa masallaci dakin Allah diddai maganar ana wajja hatta ida ne zuwa ga lokacin da aka yi sulhul hudaybiya cewa lokacin annabi ya zo yana so ya shiga harami amma sun hana shi shiga to Allah madaukakin sarki yace kada wannan abin da ya faru a wancan lokaci tunda an gama yanzu kuma kun gamu da su to shikenan kuma ku dauki wata fansa ko wani rama ko akan su Allah madaukakin sarki yace bai kamata ba dan sun hana ku shiga dakin Allah mai alfarma ko kuma ku dauki wannan mataki akan su an ta'atadu wai kuma hakan ya sa ku ta'addanci ko ku ketare iyaka akan su Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya akan ainihin wato albirru shine nagarta da kuma abin da yake na daidai da dukkanin abin da yake mai kyau wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace albirru husnul khulq abin da ake nufi da albirru shine husnul khulq kyawawan dabi'u masu kyau kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa mana ma'anar albirru a cikin suratul baqara al-ramma Allah yace laysal birra antu
laysal birra antu wallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون
الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب بانغرتابني ku dinga juyar da fuskar ku gabar ko yamma ma'ana sallah ba ita ce kade nagarta ba walakin albirra man amana billah amma hakikanin albirra nagarta da kuma da'a ga Allah shine yin imani cikakke ga Allah subhanahu wataala walakin albirra man amana billah wal yawmil akhir da kuma imani da ranan karshe wal kitabi da imani da littafi na alqur'ani da sauran littafai da Allah ya turo wan nabiyina da kuma imani da manzanni da cewa su manzannin Allah ne wa atal mala ala hubbihi da kuma bada dukiya a halin kana so yasa yake cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu
mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alim
Allah ya ce lan tanalul birra ba za ku taba samun nagarta da kuma ku zama mutanen kirki ku zama akan da'a ku zama akan abu mai kyau ba hatta tunfiqu mimma tuhibbuna har sai kun ciyar daga abin da kuke so abin da kuke sha'awa abin da kuke bukata a tamfan nan ta miki kyau kina jin dadin ta sai ki dauka ki ba wata mareniya ko ki ba wata wacce take cikin kunci da ita da mijinta ba su da hali ko ki ba wata wacce take cikin bala'i ko damuwa sai ki ce wallahi ina son a tamfan nan amma saboda neman nagarta da da'a ga Allah na baki ita saboda haka wannan shine albir lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wani daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka sauke wannan aya yana da gona ta dabino wanda gona ce wanda duk garin Madina ba wanda baya ainihin wato ji da ita Annabi Muhammadu da kansa har zuwa yake zauna a cikin gonar ya tsinki ƴaƴan itatuwar cikin gonar ya ci yayi masa godiya ya huta a cikin gonar ana sauke wannan aya sai yazo sai ya samu manzon Allah shine Dalhatu dan Ubaydullah yace ya Rasulullahi wannan gona na babu abin da nake so a duniya sama da wannan gonar amma na bawa Allah da manzon shi shine laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib wa ma'ana lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu wama tunfiqu min shay'in Allah ya ce duk abin da kuka ciyar na wani abu fa inna Allaha bihi alimun Allah yana sanar da wannan abu komai kankantarsa komai girmansa saboda haka yake cewa wa atal mala ala hubbihi sai ka bawa Allah da al'umma dukiyarka koda kana son ta baka san rabuwa da ita amma ka yage daga cikin abin da Allah ya hore ki yage daga cikin abin da Allah ya hore ki bayar to wannan shi yake nuna cewa kina neman yardar Allah subhanahu wataala فآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون دك ونن الله ينا فقا من تواسوني أسل النقرتا فهين الله يكي توا وتعاونوا على البر أكم ونن أبوبون دك دمك للصابو أتكم ونن آيوي توكو تيمكي جونانكو أكانسو ku taimaki junanku akan sallah dan tana daga cikin albir ku taimaki junanku akan imani da Allah dan yana daga cikin albir ku taimaki junanku akan sadaka dan tana daga cikin albir ku taimaki junanku akan taimakawa gajeyu da marayu dan suna daga cikin albir dan haka duk abin da yake daukar ma'ana ta waɗannan to yana daga cikin albirru to shi yasa Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku taimaki junanku akan abin da ya shafi nagarta da kuma da'a ga Allah wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan kar ku taimaki junanku akan sabo da kuma ketare iyakar Allah subhanahu wa ta'ala al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullah Allah ya ji kan al-imam ibn al-qayyim yace idan aka ce al-ithmu ana nufin ma kana muharramar jinsi dukkanin abin da aka haramta jinsin sa gaba daya to hine al-ithm kamar misali ƙarya haramun ce daga farkon ta har ƙarshen ta kamar misali zina haramun ce daga farkon ta har ƙarshen ta kamar misali giya haramun ne daga farkon ta har ƙarshen ta naman alade haramun ne duk wanne irin alade ne kuwa na ruwa ne ko na tudu inda ya amsa sunan alade haramun ne to wannan shine ake kira al-ithmu duk abin da Allah ya haramta jinsin sa gaba daya to wannan shine al-ithm amma suka ce idan aka ce al-udwan al-inji al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya yace shine ma kana abin nan ma kana muharramul qadri wa ziyada wato abin da aka haramta wato karin da aka yi da gwargwadon abin da aka yi misali kina binta naira 1000 sai kika ce idan ta kai wata 1 sai kin bata sai ta baki naira 1200 ko 1100 to wannan 1000 naki halal ne amma wannan 100 da kika kara ya zama haramu shine ketare iyaka idan an kidar da sallah ana subhanallahi 33 alhamdulillah 33 wallahu akbar 33 ko to sai kika zo sai kika kara 1 sai zama 34 sai zama 100 to wannan 100 da kika kara ya zama udwar kin ketare iyakar abin da aka ce ki tsaya dan haka duk abin da aka ce gashi to kar ka wuce inda aka ce maka in ka wuce to hine kai al-udwanu ketare iyaka asalin abin halal ne amma wannan karin da kai shi yasa ya zamanto maka haram abin kuma da aka zamanto dama gaba ɗayan sa haramun ne shine ake kini ake nufi da al-ithm dama shi jinsin sa gaba ɗaya haramun ne ko ka kara ko ka rage gaba ɗayan sa haramun ne abin kuma da aka kara wani abu akai shine suka ce ainihin wato shine wanda yake a ketare iyaka dan haka Allah ya ce wala ta'awanu kar ku taimaki junanku alal ithmi akan abin da ya shafi sabo wal udwan ko kuma ketare iyaka to yanzu wannan sai yake nuna kenan duk wani abin da yake nuna a sabawa Allah to kar a hada kai a yi shi kar mu hada kai mu bude kungiya ta kwallo kar mu hada kai mu bude gidan kallo kar mu hada kai mu yi kungiyar mata ya mazinata kar mu hada kai mu yi kungiyar samari yan luwadi ko to duk wannan shine wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwa duk wani abin da ya zama saban Allah ne ketare iyakar Allah ne to karki yadda a hada kai da ke wajen gudanar da shi domin wannan taimakekeniyar juna ne akan sabo da kuma ketare iyaka duk abin da Allah ya haramta to karka higa cikin da'irar waɗanda za su taimaka a yi shi duk abin da Allah ya haramta karki higa cikin da'irar waɗanda za su dinga taimakawa ana yin sa idan kika yi wannan to kin keta alfarmar wannan aya da Allah yake cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah innallaha shadidul iqab lalle Allah madaukakin sarki mai tsananin ukuba ne mai tsananin kamu ne idan kuka saba masa Allah madaukakin sarki zai damfe ku to sai Allah ya ce mai alaramma
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
الله سبحانه وتعالى يتي حرمت عليكم الميتة أن حرمتموك موشي duk abin da yake matacce mushe ne to an haramta muku shi waddamu haka an haramta muku jini dukkanin nau'in jini walahamul khinzir haka an haramta muku cin naman alade wama uhilla li ghairi llahi bihi haka kuma an haramta muku cin abin da aka kururuta sunan wani ba Allah ba wajen yanka shi wal munkhaliqatu an haramta muku cin dabbar da ta shake kanta ko aka shake ta har ta mutu an haramta muku wal mauquzatu haka an haramta muku dabbar da aka doke ta da wani abu mai karfi wanda wannan dukan yayi ajalinta an haramta muku wal mutaraddiyatu haka an haramta muku cin dabbar da ta gangaro daga kan dutse ko ta fada wani rami ko ta fada rijiya ta mutu an haramta muku wan nadihatu haka kuma an haramta muku cin dabbar da aka soke ta da wani mashi ko kuma wani ainihin wato kibiya ko wani takobi ko wani abu aka soke ta wanda wannan sukar yayi ajalinta an haramta muku wama akala sabu haka an haramta muku cin dabbar da karam farauta da ya kama sai kuma ya fara ci in dai har ya fara ci to ku kuma ya zama haramun akan ku illa ma zakaitun sai kuma abin da kuka zo kuka yanka da hannunku to bari mu tsaya kan wannan gabar mu yi bayani kamar haka da Allah madaukakin sarki yace hurrimat alaikumul maitatu an haramta muku cin mushe wannan ya shafi dukkanin mushe kowanne iri ne an haramta shi idan dai aka ce abu ya mutu to ya zama haramun ga musulmi bai halatta ya ci shi ba wannan yake nuna mana bambanci tsakanin mu da waɗanda ba musulmi ba ko wanda ba sa kan addinin mu wanda suna halattawa kansu cin mushe a wasu lokuta ma su suke doke abin sai ya mutu sannan su ci yanzu idan ka je kudancin nan za ka ga jakuna ake kai musu da wani katan karfe a hannunsu idan suka samu daidai kwanyar jakin suka doka mishi wannan karfe kawai sai ya fadi yayi shure shure shine kenan sai ya mutu sai kuma a fara fedewa ana gyarawa dan a ci an gane magana da kiyo ku to mu Allah ya haramta mana wannan gaba daya dan haka duk waɗannan abubuwan haramun ne hurrimat alaikumul maitatu Allah ya haramta muku cin mushe wato abinda duk aka ainihin wato ya zama mushe to an haramta muku cin sa to amma malamai suka ce wannan zai zamanto akwai istisna'i wato akwai mushen da ba halatta mana ko ba haramta mana mu ci ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce na Abdullahi dan Umar yake cewa hurrimat ala hur abinnan uhillat lana maitatani waddamani an halatta mana cin mushe guda biyu da kuma cin jini guda biyu an halatta mana su waɗannan fa ammal maitatani amma mushe guda biyu fal menene jaradu wal hut shine fara da kuma kifi waɗannan idan zaka kama kifi yanzu ka fito da shi kan waje tunda shi baya rayuwa sai a ruwa ka ajiye shi ya gama shure shuren sa har ya daina motsi ya mutu to ya halatta kuma a jefa shi a tukunya a yi miya da shi an gane magana da kiyo ku shi dama Allah bai sanya mana ko lizunta mana cewa sai mun yanka shi sannan mu ci ba saboda haka wannan shi halal ne haka fara idan yara suka bi fara suka buge ta ta mutu ba tare da an yanka ba shikenan sai a ɗebe ta sai a soya a sa mata gishiri da magi da ainihin wato kayan da'i duka sai a dinga aunarwa kwano kwano ana ajiyewa a daki ki ajiye a lungun daki kina diba kina watsawa a bakin ki eh ya halatta eh wannan sai bare bare ko eh fulani sun gano ku to wannan shine dan haka ya halatta wannan ne ma dalilin da yasa wasu malamai suka ce wannan fara da ake rainawa ana ganin kamar ba komai bane ba wallahi akwai wani sinadari na samun lafiya a jiki idan mutum yana cin fara akwai wasu cututtuka da ba abin da yake maganin su sai naman fara kaga kenan sai awun kwano kwano ko an gane magana da kiyo ko saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ci naman fara wannan babu laifi ko ta zama mushi kun ga na farko dai ya halatta a ci naman nabi kuma ya halatta ko ta mutu a ci shine to haka kifi shi ma ya halatta a ci naman sa haka kuma ya halatta in ya mutu ma a ci naman sa to shine istisna'in da aka samu to shi yasa malamai suka ce wannan ainihin wato a an takhsisin abin da ya zamanto mutlaq asali saki an haramta mana duk wani mushi to amma sai aka kebance abin da ya shafi fara da kuma kifi asali an haranta mana duccin wani ainihin wato jini amma sai aka kebance mana alkabidu wattahal ko wattihal an ainihin wato halatta mana cin saifa da kuma hanta domin saifar dabba da hantar dabba asalin su jini ne to amma sai suka taru guri ɗaya suka daskare sai suka zamanto tamkar nama to sai aka ce an halatta mana cin wannan jina ne guda biyu wannan saifa da wannan ainihin wato hanta dukan su gaba ɗayan su in ka kalle su ma sun yi kama da jini musamman ma hanta idan ka daga ta kana abun sai ga kamar wani jini ne wanda ya daskare guri ɗaya tana wani lagwai-lagwai hakan nan to asalin ta jini ne amma sai Allah mai da ita kamar nama dan haka manzo Allah ya ce ita ma an halatta mana an gane wannan magana da ke ku amma asalin jinin da ake bayani an haramta a cikin wannan aya shine daman masfuhan wato jini mai kwaranya jinin da za a ganki gahi tsurar sa kamar ruwa ko kamar kunu ko kamar kaza to wannan jinin an haramta a ci shi shin wannan jinin mai kwaranya ne a jikin dabba ko kuma a diban sa akai aka tara shi aka daskarar da shi an haramta mana menene cin sa jama'a kuna fahimtar wannan magana da ke ku saboda haka bai halatta mutu wannan jini ba bai halatta mu yi mu'amala da shi ba wasu malamai suka ce dukkanin nau'in mu'amala da ta shafi jini sai afi jini bai halatta batun da Allah ya halatta shi domin yau an waye gari jama'a akwai masu na Allah ya haramta shi afwan domin yau an waye gari jama'a akwai masu sayan jini ma su je su gyara shi ana bawa dabbobi da kaji suna ci suna yin kiba ana sai da su ko to shin wannan ya halatta ko bai halatta ba magana mafi inganci cikin maganganun malamai bai halatta ba tunda ba iya wannan abincin ne idan an bawa dabbobin za su ci su kiba ba tunda Allah ya halatta shi idan wannan zai zama kamar nau'in yahudu yahudawa da aka halatta aka haramta musu cin alade sai suka me sai suka ci kitsansa kaga an ki cin buri an sharo man shi kenan ko to saboda haka bai kamata mu zama masu wayau da dabara dangane da keta alfarmar abubuwan da Allah ya haramta ba bai kamata ba saboda haka wasu malamai suke ganin bai halatta ba amma akwai malaman da suke ganin ya halatta wallahu ta'ala a'lamu amma dai ala ayi halin ana buƙatar mu kiyaye dangane da waɗannan abubuwa jama'a wannan aya da malam ya jawo mana tana da hukunce-hukunce masu dimbin yawa a cikinta domin malamai suka ce kalmar allaham wato nama da Allah ya ce lahamul khinzir to ana nufin dukkanin nau'in nama gabaki ɗaya an haramta shi inda na alade ne to kuma in aka ce allahamu to ya hada hadda kitse don haka da kitsan alade da naman sa duka haramun ne abin da yasa muka kawo wannan akwai wanda su ma suke amfani da kitsan alade wajen yin wasu abubuwa don haka da laham da shaham duka abu ɗaya ne in Allah ya ambaci allahamu to yana nufin hadda kitse amma in an kebanta shahamu to nan kuma ba a nufin hadda lahamu ma'ana banda nama iya kitsan ake magana amma in an ambaci nama to hadda kitse ake magana domin zai yi wahala ka ga naman da ba kitse a jikin shi ko ba haka bane komai ku a me yake soya shi ma yanzu haka idan da zaka yanki tsokar nama jan nama ka tura wuta ka jefa shi a cikin tukunya mai zai fita a jikin sa ko ba zai fita ba wannan mayin me yake sonan sa kitse ne karka sa masa man gida karka sa mar komai ka yanki naman ka dora shi a cikin kasko ka banka mar wuta za ka ga mai ya fara fitowa a jikin sa haka ne ko ba haka ba to saboda haka da kitsan alade da naman alade duka haramun ne to amma sauran bayanai da sauran maganganu dangane da waɗannan matsaloli za su zo gobe insha Allah ta'ala saboda lokaci ya kure mana abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya ba mu ladan sa wanda muke kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi da ni da ku Allah ya fi mana hadha huwa ma indana wa billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.